sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alher Abdu. Jiragen yakin kasar Siriya sun ci gaba da tashi daga sansanin da Amurka ta kai harin makamai masu linzami ranar Juma'a bisa ga cewar gwamnatin lardin wanda ya ce sansanin yana gudanar da aiki daga abin da ya kira rukuni na farko. Bayanin gwamnatin lardin Homs Talal Barazi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya buga ya zo ne yan sa'o'i bayan da gwamnatin Siriya ta ce hare-haren makamai masu linzami da gwamnatin Amurka ta kai a sansanin Sharat ya yi matuƙar ɓarna. Barazi bai ƙarin haske a kai ba yayin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon take tura masu tambaya game da ɓarnar da harin da ta kai ya yi a sansanin ga gwamnatin Damascus. Babu tabbacin ko jiragen da suka tashi daga sansanin Sharat suna cikin waɗanda suka kai hari jiya Asabar da aka kashe farin kaya 18 kusa da ƙaramin birnin Shekun. Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare haƙƙin al'ummar Siriya ta ce mai yiwuwa jiragen yaƙin Rasha ne suka kai harin waɗanda suka fara mara bayan ayyukan sojin Siriya bara. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tafi birnin Moscow ranar 14 wato 12 ga watan Afrilu, ‘yan kwanaki bayan da Amurka ta kai hari makami mai linzami a sansanin mayakan saman Siriya a matsayin mai da martani kan harin makamai masu guba da Siriya ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar farin kaya. Jami'ai sun ce babban jami'in diplomasiyan zai kira ga Rasha ta sake tunani dangane da taimakon da take ba gwamnatin Siriya ta Bashar al-Assad.
There is no doubt in our minds and the information we have supports that Syria, the Syrian regime under the leadership of President Bashar al-Assad are responsible for this attack.
Yace babu tantama a zukatanmu kuma bayanan da muke da su sun goyi bayan cewa gwamnatin Siriya karkashin shugabancin Bashar al-Assad ne yake da alhakin harin. Kuma ina jin yana da muhimmanci gwamnatin Rasha ta kyakkyawan tunani akan ci gaba da goyon bayan mulkin Assad. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Burtaniya Boris Johnson ya bayyana jiya Asabar cewa ya soke ziyarar da ya niyya kaiwa Moscow ranar 10 ga watan Afrilu. Ya faɗa wata sanarwa cewa abubuwan da suka faru sun yi matuƙar sauya lamura. ‘Yan sandan ƙasar Sweden suna ci gaba da gudanar da bincike akan mutumin nan ɗan shekaru 39 ɗan asalin ƙasar Uzbekistan da ake kyautata zaton shi ne banki mutane da wata motar dakon kaya da ya sato a wata masaya da ke samun hada-hadar jama'a ya kashe mutane 4 ya kuma raunata waɗansu 15. Mutumin da ake kyautata zaton ɗan ta'adda ne ya taɓa jan hankalin hukumar leƙen asirin ƙasar Sweden sai dai hukumomi suka ce basu gudanar da bincike a kansa a halin yanzu. Babban jami'in 'yan sandan ƙasar Sweden Dan Ellison ya bayyana cewa babu abin da ya nuna cewa ba mutumin da muka kama ya kai harin ba. A maimakon haka muna ƙara samun ƙarfin gwiwa yayin da muke ci gaba da gudanar da bincike. Ellison ya bayyana cewa har yanzu masu gudanar da bincike ba su san ko akwai waɗansu da suka da hannu a harin da aka kai ranar Juma'a ba. Kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari. An kashe wani sojan Amurka a Afghanistan jiya Asabar a wani sumame da aka kai wa ƙungiyar IS bisa ga cewar wani jami'in Amurka. Kyaftin ɗin mayakan ruwan Amurka Bill Salvin kakakin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke jagorantar tawagar aikin sojin a Afghanistan ya ce an kashe sojan ne jiya Asabar a wani hari da aka kai wa ƙungiyar IS. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da rahoton cewa sojan memban rundunar soji ta musamman ne. Mayaka suna da ƙarfi a wannan lardi na ƙasa Afghanistan dakarun Amurka sun kai hare-haren jiragen sama a yankin wannan da kuma kokarin dakarun Afghanistan da ke kai hare-hare ta ƙasa sun taimaka wajen raba mayakan da waɗansu wurare da suka yi kaka gida mayakan suna kuma gaba da kungiyar Taliban da ta dade tana kokarin kwace ikon waɗansu sassan Afghanistan wannan dai ce mutuwar sojan Amurka ta farko a bakin daga a cikin wannan shekara ta 2017 Adadin sojojin Amurka da ke mutuwa a bakin daga ya ragu a matuƙa tunda Amurka ta daina jagoranta yaƙi a shekara ta 2014. Jami'an sojan ƙasar Somalia sun ce babban kwamandan Al-Shabab Bashehure Hassan yana daga cikin mayaka da dama da aka kashe a harin da aka kai a kude lardin Jubaladan.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashin Hausa Maryamatu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu a jihar Kebbi Malama Hawwa Abubakar kan muhimmancin ilimin zamani baki daya musamman ma na diya mata a kasar Hausa. Inda a yankin kasar Hausa al'ada da ma watakil addini yasa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. Amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka ƴaƴansu mata makaranta. Malama Hawwa ta fuskanci illar rashin saka ƴaƴa mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryam Atu Muhammad.
Abinda zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fanne ilimi na ƴaƴa mata, ilimin boko, gaskiya akwai ci baya ƙware ƙauyuka. Nan dai cikin birane da sauki ƙware-ƙware, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kan te primary school din su, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan diya mata cikin makarantun ne, ba su da yawa. Kuma na kan te gidan hakimi mu zauna ayi mitin, ayi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa, amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an kadiba ko ta asibitotin mu kidiba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na diya mata. Alal misali na te wani gari aiki wata asibiti, ni isko ga mata cike asibiti sun te au malama asibiti bata nan, suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni te gidan hakimi, ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan, an ka same shi da yashi da an ka tara min mata. Ni ce musu yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su, missa suke zo na wurin nan ba ai musu koyo, suka ce malama abba ta taho ba. Ni ce daga ina jika suka ce da wani gari aka doko ta, da Gwandu aka doko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school dukku mace nawa a cikin aji? Suka ce diyan mu na can gona, wasu na can suna da hakin gobe, wasu na can suna mi. Ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala? Kun gani inda yanzu cikin garin gana ku diyan ku ba ku bar su daji da yowa haki, yowa hakin gobe da mi da mi ba, da walakanci ga da annan ku mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta di mata masu cikakka. Nace da ba ku samu ga matsala ba, an ka zauna da ni da su, nace to yanzu ku mi ashar da kun ka yanke makanku don ku yi ta wanka kangi, sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar ku, don ta ba malamai ku guda mace maza na guda uku, da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara, uwa ita ta san tarbiyya, kuma yara za su ta hijin kai ga kananan yara. Sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala, sun ga ga bambancin rashin sadiya mata boko ne fada musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka in Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun yi ta wanga kangin walakanci sannan suka ce duk malamin da anka kawo musu bai son zama ga gari saboda mi nace ai ku kuka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku suka ce tabbas haka nan haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gada aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba a kada muna diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba-gaba amma in an samu mata can gaba-gaba duk wanda an kai ko an so batir bukatar shawa na diya mace yar wata babu mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu nan makarantar ne duk zai mana sauki
banda talauci wani batu da ke tasiri wajen kin saka yan mata har da ma mazan makaranta a kasar Hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar kin neman ilimin zamani wata kilganin haka ne yasa limamin masallacin unguwar Abakwa Abubakar Imam a jihar Kaduna yayi kira ga musulmi su nemi ilimin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da yayin da wakilin sashin Hausa Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da yayin da wakilin sashin Hausa Iliya Kure
karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowani ilimi don ka amfanar da al'ummar ka ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kadai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar Hausa amma da turanci an fassara alqur'ani an fassara hadisai an fassara wa'ansu littattafai na fuqaha'u wanda zaka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya waka zalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yanda zai bauta ma ubangijin sa yi al'amuran sa na addini ba amma akwai ajami na boko wanda an ka faffassara littattafai kaman su qawaidi ahlari Ishmawi Iziya da sauran littattafai 40 hadis yanda dai zaka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da yan uwa da abokani da sauran kasuwancinka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to zaka iya fahimtar addininka kuma zaka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma waka zalika kowace al'umma akwai bukatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riki ka amfanar da taka al'umman da addinin ka da al'ummar ka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za ka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ƙarshen ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilmun nafi'a akwai ghayra nafi'a ilimi mai amfani na addini shine wanda mutun yayi ilimin yaji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantar wadda wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi ma din kazalika idan kai shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addinin ka ka amfanar da kasar ka ka amfanar da al'ummaka wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko, baka iya zama dan majalisa, baka da ilimin boko, baka iya zama chairman, baka da ilimin boko, baka iya zama shugaban kasa, baka da ilimin boko. To in baka da ilimin nan na boko, ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka? Bai yiwa. Shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal, wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi, mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummarmu da ƙasarmu da jama'anmu gaba. Maganar cewa karkata ga duniya, akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba, ba su yi ilimin ba na addini, to sun karkata sun koma zuwa ga duniya. Sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzu da muke, amma ilimin nan na addini ne, na alkur'ani ne, na larabci ne, amma duniya suke nema da shi. Saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne, ya danganta daga shi dan adam din, irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa. In na duniya ne kawai, ko ilimin na addini yayi ko na bokon yayi, to zai karkata ne a duniyan kawai. Amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa, babu shakka don ya yi ilimin boko, ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi, ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba. Musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini, ko yana sayar littattafan da suke karantar da ilimin addini, sai ya fahimci ga yanda zai tafiyar da rayuwarsa, hulɗarsa da al'umma da mu'amuloli da sauransu. Wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba. Domin bayan ba kamanta ba, ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini, kana iya fahimtar addini, har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta, ka fasara alkur'ani, kai musu bayani.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane, da nan duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowan zan bashi da ilimi ba mu dai gatari.
Daga jihar Katsina kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4+4 da Turanci, ta ware naira miliyan 2 a zaman gudumawa ta na ganin mutanen da ba su samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara, ko kuma san ma ba su yi karatun ba su koma makaranta. Ga rahoton da Zaharaddin Sani ya yi komana daga yankin.
Jigona wannan kungiya ta 4+4, Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya ce ita wannan kungiya tasu ta yi zama da waɗannan matasa domin maida su makarantu domin ci gaban su.
Mun zauna da su
ko ranar Lahadi nan ma mai zuwa zamu saki zama da su,
cewa
wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu. To mun dauki alƙawari zamu taimaka mishi da kuɗin uniform da kuɗin school fees, duk abin da za a biya, wanda zamu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su suna yawon garari, kuma ana rikici da su nan ba gaira ba dalili, kuma sun yarda da wannan abubuwan. So da ka shi sanya wannan ita tana daga cikin manufar da zamu yada ta ko ina. Shi kuwa shugaban kungiyar ta 4+4 na jihar Katsina, Alhaji Rabiu Isa, cewa yayi dole ne iyaye su miƙe tsaye, kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu, a inda yace sun yi wata kididdiga,
wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suke, ya nuna cewa takaddun da muka samu yara, akalla mun samu yara wajen kusan 500 da wani abu a wannan lokaci. Da muka duba takaddun su muka gani mafiya yawan su yaran nan, dikkar zaka samu wanda yake da credit guda daya. Muka nemo a local government education da kuma zonal education, muka ce to muna so su taimaka mana da yara malamai waɗanda yake, muna so mu gurume waɗannan yara mu ga shin wani irin taimako zamu iya ba su, yanda za su farfado da ilimin su, su samu su ma su tafi makarantu. Domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums, muka in muka kyale su to babban matsala da za a samu kenan wurin. Wannan yasa muka zo muka zauna tare da waɗannan malamai, suka ce za su ba da nasu gudunmawa.
Malamai rago shi ma cewa
wasu ba su yi ko primary ba su je ba, amma mun same su mun ce ma iyazi ya zamu yi, mun same shi mun maso magana, ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda ta ya gama ya kammala sai primary sai je secondary. Shi kuma mai jagora wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki dawane zai musu uniform admission din su, duk abin da ya faru na dangane da makarantar zai musu zai ba.
Da kuka ga su shirye amsar wannan gayyata ta ku dauke, na ganin cewa ita makaranta ila ana fara tun daga wasu shekaru, yanzu mutun gashi kai wasu shekaru, yanzu kuna so ya koma, kuna ga sun koshi shirya an sauna ga yadda za ku na koma makaranta
ba. To gaskiya wasu sun amsa, wasu kan ba su amsa ba domin al.
Sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa, Alhaji Muntar Magaji, ya ce za su ba wannan tsari goyen baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka.
Wannan tsari ne mai kyau a hakika. Karancin ilimi shike jawo wancan tsarin da ake gani na bangar siyasa. Sai ga cewa wanda kake yi mawa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kawa kamar shi ko ka wuce. Ka babu dalilin da zai sa ka je kana wata bangar siyasa. Mu a karamar hukumar Funtuwa, cikin yadda Allah baka da wata firamare da za a kawo wani wanda ya ba karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu.
Kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan. Za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin na aji ya fara shiga makaranta. Akwai wani aji na musamman da kuke sa su.
A duk muna sa su saboda a yau girman jiki ba shi bane ba basira. Za ka kaman ko mu din ai da girman mu muka tafi makaranta. Shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce firamare. Za ka tarar mutum uku ne a cikin guda. In ka shiga aji za ka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda ba su kai shi ba.
Shirye kuke da ku an shi bukatar su waɗannan kungiya kenan.
Ai fiye da 100%.
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Dai ya ce kafin a maida waɗannan matasa makaranta dole ne ƙararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi akai.
Maida mutum makaranta ba dan ya bata yana da kyau. Amma kafin a yi haka masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me sanadiyar da wannan mutum ya bar makaranta. Saboda in suna barin makaranta saboda iyayensu da suke ɗaukar ɗawainiyar ilimin su sun mutu to wani zai bar makarantar daga nan. Wani saboda makarantar da yake ya dan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu. Wani kuma rashin wadata na iyaye su ma ya sa ya gudu. Waɗansu kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayensu ke amfani da su domin a rayu a cikin gidan. So irin waɗannan abubuwa idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na ƙwayoyi saboda haka har ya bar wurin. So kafin ai irin waɗannan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wanne abu ne ya hana shi ai mishi interview a gano cewa wanne abu ne ya sa ya bar makarantar dace. To in aka gano to kuma a wanne aji ya bari shin a primary ne ko a secondary? Dole sai an gano irin wannan.
An samu tattaunawa da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu.
Sunana Sani Bala Mafarauci.
Akwai wata kungiya da ake cewa 4+4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zaɓe ko kuma irin makamantansa musamman irin ofisoshin jam'iyyu. Shin suna so su maida ku makaranta? Ka shirya koma makaranta?
Gaskiya kamar yanda naga wato wata kungiya naga ya sanya suka tuntube mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye da ma mu ni na yadda cewa jahilci ke kawo wa'innan abubuwa. Sai ga wannan kungiya kuma da ta zo take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu mu koma makaranta. Har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin mun yi abin tsawon shekaru dai ba mu ga inda abin ya kai mu ba.
An ce makarantar primary za a kai ka matsayin yadda naga shekarun kamar sun kusa 20. Za ka iya zuwa makarantar primary?
Na yadda mahanna.
Sunana Musa Yahaya. Kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana populous for that da mai da mu makaranta muka zo mu ga menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu idasa.
Ina ganin ka kamar ga ka da girma za ka iya zuwa primary nan?
Eh zan je saboda wa'inda ma mu muke zuwa muna masa bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne mu wa don haka muke son mu kowa mu rika ce mana ranka da nan kaji malam. Eh a wanda kenan kawai.
To me suka ce za su yi muku na koma makaranta?
Za su biya mana kuɗin makaranta za su ai mun gane an yi mu ne an sha mu ne da yawa ne kaji malam gamma mun koma uwa mu je mu yi dan mu ma rika ganin ma a fasta din kaji.
Zaruddin Salif Funtuwa, sashen Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Makon jiya mun kawo kashin farko a hira da Yusuf Harande ya yi tare da kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin. Ga ci gaban hirar.
Akwai sansanin 'yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da 'ya'yansu sun tare a wannan guri. A wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun 'yan hijira an ba su nagartaccen ilimi?
A yanzu haka a wayannan sansanin 'yan gudun hijiran muna da makarantu wayanda ana koyar da su 'yan primary da yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan gwamnatin tarayya har ta yi wani gatsa a tsakanin wayannan makarantu na IDP camps din nan kuma mun tura yaran mu sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen na ji ba 11 ba 10 suka je suka samu farashi ko prizes a wannan competition da an kai su har Abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtukan na gatsan da suka yi da suka ci kuma a yanzu haka alhamdulillah wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwan su kuma mun bude makarantun su ana koyar musu yanzu a gidajen su ko garuruwan su wanda da saboda Boko Haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali to amma yanzu yawanci sun koma garuruwan su kuma mun bude makarantun su nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tents wanda UNICEF ta bamu malamai da yara duk sun je ana samun ilimi
to a takeice yanzu kana so ka ce mana kenan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansani an gudun hijira
babu sosai domin ana koyarwa yaran nan a wayannan sansani na yan gudun hijiran don da yake yanzu ma sun ragu yan gudun hijiran a wayannan sansani kan domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a wayannan sansani kan ma ba su wuce 3,000 ba
to ka ce babu sosai a takeice kenan akwai yan nan da can kenan
ai dama in kana irin wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tunda an fara koma kauyuka din su ma suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali amma har yanzu akwai wasu garuruwa da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can zaman lafiya ya koma da mameme a can tukuna za su koma to kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba
to a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara ƴan makarantar primary a wannan jiha taku akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka
a yanzu babu amma an ce za a bamu kudi mu fara a yanzu din ba ma cikin wayanda gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din amma mu ma muna da niyan fara wannan wanda zamu ba yaran primary abinci daya kowane rana ai wannan ba sabon abu bane dama mun fara tukun aka zo aka daina to yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta ba da kudin mu ma zamu fara
to a takeice kenan idan gwamnatin tarayya bata bada nata kasan ba ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan
wannan tsarin ba karamin tsari bane kar mu yaudari mutane mu je za mu ciyar da yayan primary gaba daya a jihar Yobe domin ba zan iya in ce maka gwamnatin Yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki ai da da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne abubuwan da muka da a yanzu haka muna ciyar da yayan secondary mu gaba daya kuma ina ga maka kudin da muke kashewa akan ciyar da yan secondary namu mu boarding din gaba daya muna ba su abinci sau uku a rana kuma a kowane wata a yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da $200,000 kowane wata akan ciyar da yan secondary in kuma kace zaka hada yan primary don in ka sa yan primary kaga yanzu system namu da primary da junior secondary duka a guri daya suke ka ba yan primary abinci ka bar yan junior secondary ne in ka fara bayarwa dole ka ba dukan su kuma idan kace zaka bayar din $200,000 da kake kashewa yan secondary din fiye da wani zaka kashe akan yan primary to ina zaka ce mu kudin mu ke da shi kar mu ya dori kanmu da fari kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba in muka sa kanmu muna so abin ya jure ne kuma kowa ya samu amfanin wannan abu domin ba za ka ce za ka ba yan primary ba za ka ba yan junior secondary ba domin dukansu a guri daya suke policy na education na yanzu aka ce dukansu su yi karatu a guri daya yaro ya kare primaryin shi ya ci gaba da junior secondaryin shi a inda yayi primaryin sa. So saboda haka ba za mu ce za mu ba yan primary ba za mu ba yan junior ba, shi sa muke so mu duba abun sosai sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara.
To muna godiya malam Muhammad Lamin Zanna, commissioner ilimi na jihar Yobe a Nigeria. Muna godiya.
Masu haro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC.